بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوكو سمونا شاتكو سكونا وميكماد هكا غواتن زلهجة شكرا تدبو ليا دادري هدو دأشرين دهدو bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci na Juma'a na gwallaga don karanta littafi na Rijal wa Nisa hawlar Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan zan iya tunawa daidai wannan shine gamuwa ta biyu. Sati biyu da ya wuce mun yi muqaddima ba tare da mun shiga littafi ba, sai dai mun gabatar da rayuwar sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in da irin abun da ya dace mu koya a rayuwarsu. A yau karatu na biyu da ikon Allah kai tsaye za mu shiga zuwa ga Rijal wa Nisa hawlar Rasul, maza da mata kewayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Bilagika ga duk wanda ya dauki rayuwarsu habbai ya duba rayuwar mu a yau, zai gane addini yana bukatar mu da abubuwa biyu. Mun yi ɗaya ba mu yi ɗaya ba, ba mu yi ɗaya ba. Sahabbai kuma da ikon Allah al'amura guda biyun sun same su. Addini kullum yana bukatar mu da ilimi da kuma tarbiyyar ilimi. Amma na sai muka waye gari a yanzu yawanci ilimin shine akwai shi, amma na tarbiyyar ilimin babu ita. Amma na sahabbai ridwanullahi alaihim akwai ilimi, akwai tarbiyyar ilimi. Kuma Qur'anin Allah ba karantar da mu kawai yayi mu nemi ilimi ba, sai dai mu nemi tarbiyyar ilimi. Cikin maganar mu duk wanda yaje san akwai tarbiyya ta ilimi. Mu'amalar mu wanda ya gani ya san akwai tarbiyya ta ilimi, zancen mu wanda ya ji akwai ya san akwai tarbiyya ta ilimi, haka koda kasuwanci mutum yayi da mu ya gane bayan mu dalibai ne kuma muna da tarbiyyar ilimi. Wannan shine abin da addini ke bukata. To a yau ilimin shi yake samuwa, tarbiyyar tana karanci sai kadan daga cikin mu wanda Allah musu baiwa da ita, wanda kuma wannan Qur'ani yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah yace ku zama rabbaniyai, walakin kunu rabbaniyina. Rabbaniyai Allah yake bukata mu zama masu tarbiyya. Bima kuntum tuallimuna alkitaba, da abun da kuka kasance kuke ilmantar da littafin Allah. Ashe bayan ilmantar da littafin Allah, karanta addini akwai bukatan tarbiyya a cikin sa, akwai bukatan ladabi a cikin sa. Kuma Allah yace da abun da kuka kasance kuke yin darasi, muhimmin abu da ake koya a cikin rayuwar sahabbai wanda yafi kowanne shine tarbiyya ta ilimi. Bayan muna karanta ayoyin Qur'ani, idan muka duba tarihin sai mu kaman waɗannan ayoyin ne aka sarrafa suka zama ƴan adab. A wani ɓangare? A ɓangaren aiki da wannan abubuwa ɗin. Amma na a yau abin da ya fi yalwatuwa shine ilimin, ba aiki da ilimin ba. Muna roƙon Allah, Allah mana baiwa da aiki da ilimi. Wanda ya rubuta wannan littafi shine Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz, sunansa ne a ta sama ɓangaren dama akan littafin. Wanda kuma ya takaddimin littafin, wato wanda ya ta'aliki ya gabatar da littafin zuwa ga duniya da cewa littafin ya kai a karanta shi, shine Sheikh Hassan Ayyub. kamar da muka bayyana sati da ya gabata wanda suka buga littafin sune Darul Fajr litturaf da ikon Allah ya zamu shiga cikin muqaddima ta farko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa gabayin sa malaman sunna suka ce ana aiki da bismillah wajen fara rubutu a littafi saboda dalilai guda biyu dalili daya malaman hadisi suka ce ya inganta daya kuma suka ce akwai rauni wanda yake da rauni shine kaman akawal da ake samu na kullu amalin ladhi la yubda bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa ajzam wa fi riwayatin la barakata fihi mafiya yawan waɗannan malamai suka ce basu inganta ba kamar yadda hadisin ya zo cikin littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil amma na hujja ne bi wanda take ingantacciya wajen fara aiki da bismillah shine ga duk wanda ya dauki wasika da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi aika kiraqil sarkin rum wanda ta zo cikin aljami as-sahih al-musnad min hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi na imam al-bukhari wanda aka fi sani da sahih al-bukhari a cikin kitabu badi'il wahyi kitab na farko cikin wasikar ya fara da bismillahir rahmanir rahim to ana istidlali wajen fara aiki da bismillah da min a'amali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da wancan hadisi da malamai suka ce bai inganta ba takadim gabatarwa bi kalami fadilati sheikh hasan ayyub da alkalamin babban malami hasan ayyub da wanda ya rubuta littafin da kuma wanda ya takadimin littafin asalin su aifaffun kasar misira ne sai dai kawai sun yi yawan karatu da karantarwa kasashe da yawa wannan shi hasan ayyub din kusan matsayi yake na malami ga wanda ya rubuta littafi din shine Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz wannan a matsayin malamin sa ne iya daga cikin ladabi na ilimi idan ka rubuta takarda karka yi garajen wani lokaci shigar da ita duniya kai tsaye yana da kyau ka ba wani dan uwa ya goyin turu takardar ya gane menene na shawari ya baka shawari menene na kuskure a gyara bayan nan inda hali ba laifi bane ya rubuta maka muqaddima na littafin cewa na karanta littafin wane naga iya da amfanarwa bangare kaza da kaza da kaza in akwai abubuwa da basu tabbata zai ce to bangare kaza da kaza kuma an kawo su a babin kwadaitarwa ne ba sun inganta ba wannan iya daga cikin ladabi na ilimi gabatar da abu zuwa ga wani ya fara duba gabanin a shigar da shi duniya to wanda ya rubuta littafin wannan ladabi aiki da shi a nan gurin sai ya gabatar zuwa ga fadilatu sheikh hasan ayyub sai ya rubuta wannan muqaddima bayan ya karanta littafin Alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai alaihi tawakkaltu zuwa ga Allah din muke dogaro innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna don haka yace alaihi tawakkaltu zuwa ga Allah din muke dogaro wa bihi astain da kuma Allah din nake neman taimako inji shi mai rubuta muqaddima din neman taimako daman na Allah ake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wannan shine bangaren farko na kalmar shahada haka ne ko bangaren farkon da kenan shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda wajibi ne ba da mutum ya shiga musulunci sai ya faɗi wannan fadan take tabbatar da cewa mun shiga musulunci kuma mu musulmai ne da yin aiki da ita duk da wannan malamai ke cewa ba fadan ta kadai ke da amfani ba sai me shiga sharuddanta da kuma aiki da ta wanne ne sharuddan sharuddanta guda bakwai na farko al-ilmul munafi lil jahal na biyu al-yaqinul munafi lishak na uku al-qabulul munafi lirradd na hudu al-inqiyadul munafi litarik na biyar al-ikhlasul munafi lishirk na shida السرق المنافي للكذب نبقي المحبة منافية لضدها ما لم يسكت سيوان دي بيشيكا وانا شرطا قدا بكي بكلمة شهادا سبت طيابا كو وانا شرط ديكو آيات اكويكو آيات كو حديثي ديكي قو ينباي وانا وإليه يرجع الأمر كله زواغ الله دين يكي داوى الأمر قباكي ديا دون الأمرين اللاني ما فيا يوان الأمرين اكي تلاكي ايا نفنشي ومسلنشي ألا له الخلق والأمر وكما وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم دون هكا الامر غباكي دينسا زوا غاري شي يكي داوا في الاولين والاخرين اتكن حالتن تن دغا فاركون دنيا هار زوا كارشن دنيا كوون الامر زوا غا الله يكي كوماوا وجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لأنك تندق هل التنفرقو زواك لشي قباكي الأمرين الله نفي وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ناشيدا للي محمد صلى الله عليه وسلم أبده باوانساني ورسوله كما منزون الله نفي wannan ma shine kar bangare na biyu na kalmar shahada wanda shi ma wajibi ne iya da sharuda guda hudu ba zai yi mutun ya tabbatar da cewa annabi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ya jika sharuda guda hudu na farko ta'atuhu fi ma amara nabiyu wa tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajtinabu ma naha anhu wa zajar na hudu wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a idan mutun bai cika wannan sharuda hudu bai tabbatar da cewa annabi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam أن محمدا عبده ورسوله إنا شهدا والنبي محمد باوا سليما زنسني وحبيبه وخليله كما ميكونسني كما خليلين الله نبدا دنسا دد دي كلمة خليلي وجن صفة من زن الله صلى الله عليه وسلم تعفي إنغنشي داتي حبيبي أكوي إبارة داكي تشاوي موسى كليم الله وإبراهيم موسى كليم الله وإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله ما لم يسكتي محمد صلى الله عليه وسلم شيما خليل الله ني سبودي ياتي ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا دون هكا شيما محمد برادن الله ني صلى الله عليه وسلم وحامل لواء الحمد يوم الدين شيني مي دوكي دا توتر غوديا رانر قيامه بمعنى شيني جاغورا دا زي يچيتو شيني زي الشفاعه الكبرى افيلين قيامه نسيا تبتدا تشا زامو تسيا غبا غا الله ا وتا روايه شيكارا 40 a wata riwaya shekara 50 Allah bai kula mu ba kowanne dan adam zai tsaya akan babbar yatsa na kafarsa ne akan ta yake tsayawa wanda yake zuwa ya mana ceto na farko har ma Allah ya amince mana hisabi a lokacin dan wutana bukatun ina ma da za a cece shi amar hisabi ko da wutan zai je tafi abun saboda filin kiyama ya ishe shi wanda yake mana wannan ceto shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake ash-shafa'a al-kubra bayan nan kuma akwai lokacin da zai ceci duk wanda ya mutu musulmi mai imani a zuciyarsa ko da kwatankwacin kwayar komayya muna roƙon Allah kada ya samu a wutan ma balle a fitar da mu Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fi kulli halin wa hinin sannan tsira da amincin Allah sabbata akan iyalansa matansa ƴaƴansa su alu ja'far alu ali alu aqil radiyallahu anhum duk sun shiga ciki wa sahabihi da sahabbansa sahabi shine wanda ya cika sharuda guda uku man zamana nabiyya wa amana bihi wa mata fil islam duk wanda ya zamananci manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare sharadin farko kenan na biyu yayi imani da shi na uku ya mutu a musulunci ibnu hajar rahimahullahi cikin al isaba fi tamyizis sahaba yace koda ko ya taba yin ridda da musulunci da ikon Allah iya nan a matsayin sahabi والتابعين لهم بإحسان ده duk wani wanda ya biyo bayan su da kyautatawa fi kulli halin a cikin kowane hali washinin da kuma lokaci duk wanda ya biyo bayan su ana mar salati da kuma nema masa tsira a wurin Allah Allah ya samu a cikin su wa ba'd baya da haka fa innal akh yace lalle dan uwa al-fadil mai falala sa'ad yusuf abu aziz wanda ya rubuta wannan littafi wato sa'ad yusuf abu aziz ma'arufin sananne ne baina ikhwanihi tsakanin ƴan uwansa wa ma'ashirihi da kuma tsakanin danginsa bi annahu mahmudus sira da cewa mutun ne da ya cancanci yabo a bangaren tarihi duk inda ake maganan tarihi ya cancanci a yabe shi salimun nahaj mutun ne mai kubutaccen manhaji bi ma'ana method da yake bi tafarki da yake bi wajen ilmantarwa da rubutu kubutaccen manhaji ne abin da ake nufi da kubutacce shine ka tsaya akan aqidar sunna harisun ala ittiba'i sunna mutun ne mai kwadayi wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka yabo ne zuwa ga wanda ya wallafa littafin wa muharabatul bid'a mutun ne mai kokari wajen yakan bid'a duk abin da aka ce annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi bai yi ba bai karantar ba bai aikata ba mutun ne mai kokari wajen yakan wannan al'amari din yuhawilu mastata'a yana kokari gurgurdan abin da zai iya ayyukaddima alkhayra wan naf'a ya gabatar da alkhairi da amfanarwa wal irshada da kuma shiryarwa li ayi muslimin ga kowane muslimi a rayuwarsa yana da kokarin gabatar da alkhairi amfanarwa shirya ga kowane muslimi بما أنا وندي ربط وانا لتافي كنا وقد دعب في الآونة الأخيرة وقد دعب أي وقد جد حقيقة يايكو قري في الآونة أتكن زامني الأزمينة كنا الأخيرة نكر شكر شنن بما أنا أتكن وانا شكر ونكر شكر شي يايكو قري ألا تقديم بعض الكتب المفيدة النافعة وجن قباتد للتدفي ساشل للتدفي المفيدة ما صفا إذا النافع ما صأنفا نروى الميسرة واند أكا سوى جيسو أكا سوى جيتا بانجارا لارتشي أكا سوى جيتا بانجارا باك إلي ميتشن هنيا ما في سوجي سواء كانت هذه الكتب من تحقيقه وتعليقه على ما كتبه كاتبوها أو مؤلفوها يتي ونن دديني تكدن إما يزمد تشن تكدن ديكي شيا حقا كاسوني ma'anan tahqiqi shine kai kokarin daukar littafi ka rika bin hadisan ci kana cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba wannan hadisi hasan ne rawahu al-bukhari rahmatullahi alayh wannan hadisi dha'ifun ne rawahu abu dawud rahimahullah yin kokarin wannan shine tahqiqi to bayan rubutun takaddu da yake sanin sa ga ilimin hadisi ya kai matsayin da yana kokarin yin tahqiqi shi da kansa wa ta'liqihi da kuma yin ta'liqi bi ma'ana yadda ake gabatar da wannan littafin shi ma yana gabatar da wasu takaddun su haka alama katabahu katibu ha gurgudan akan abun da masu wallafa takaddun suka rubuta wa mu'allifu hada kuma masu wallafawa din sannan wa takharijul ahadith ghairul mukharraja fiha iya da kokarin yin takharijin hadithan littafan da ba ai takharijin su ba kamar yadda aka kira a baya aw kanat hadhihi alkutub min juhudihi wa jam'ihi wa ta'lifihi ko kuma ya zama littafin daman tun asalin sa ko kuma littafin tun asalin sa min juhudihi daga kokarin sa ne shi ya rubuta bangaren farko wani ne ya rubuta ya takhariji ko ya ta'liqi bangare na biyu ya zama shi a cikin takaddun kokarin sa ne wa jam'ihi kuma shi ya tattaro ilimin ya hada waje daya wa ta'lifi kuma shi ya wallafa wa akhiruha hadha alkitabu karshen littafin da ya rubuta da hannunsa shine wannan littafi in an ce hadha wanne kenan wannan in an ce zaka fa zalika wancan amma qur'ani sai Allah yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi gashi a gaban kana karanta kuma ka ce zalikal kitabu wancan littafi me dalili saboda nuna darajar qur'ani ya dauka kashi sai zama aka ce zalika wancan alhali hadha shine wannan wannan kawai daraja na qur'ani ne aka aiki da wannan lafazi a kayin sa littafin karshe da ya aiki a kayin sa shine rijalun wa nisa'un haula ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam maza da mata ke wayan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi faqad ikhtara lahu mi'ata shakhsiyatin min as-sahabati ridwanullahi alaihim ya zabo shakhsiya personalities mutane ɗaiɗai guda ɗari daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi a wannan littafi da ke gaba gare mu ya tara tarihin sahabi ɗari wallahi alazim tarihin sahabi ɗaya a karantar da mutum ya san shi ya koyi darasi a ciki ya fi alkhairi gare shi da a bashi gida da mota kyauta imamu abu hanifa rahimahullahi yana cewa hayatul rijal ahabbu ilaina min kathirin min masailil fiqhi yace mu karanta tarihin gwaraza mazan kware sahabbai tabi'ai ridwanullahi alaihim yace shi yafi alkhairi wallahi kida mu tsaya muna magana akan tsarki alwala dalili shine a rayuwar ta su ba abin da ba za koya ba babban abin da muke karanci a rayuwa yanzu shine babu tarbiyya ilimin akwai shi ko ina ka tsaya akwai magana ilimi amma tarbiyyar ilimin muna karancinta amma na a rayuwar sai kaga wai shin imanin nan neman sa suka yadda yanzu muke karatu muke nema kuwa in mutun yayi aiki sai ka dauka kaman wani mala'ika ne ba dan adam ba amma kuma mutane ne sikelin da Allah zai yi awun aikin su da shi gobe kiyama faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun da shi Allah zai auna aikin mu don haka rayuwar su idan mutun yana karanta zai ta tuhuman kansa ya gane hanyar da ake bukata a kama shin ya kama ta kuwa sahabi 100 bil haqiqa ba karamin darasi bane a rayuwarsu sahabi dai idan za ku yi rabin darasin rayuwarsa ka more balle sahabi 100 kowanne akwai bangaren da Allah ya man ni'ima wani bangaren ilimi irin su Abu Huraira radiyallahu anhu su Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum su Mu'adh ibn Jabal duka bangaren ilimi wasu bangaren infaqi fi sabilillah irin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, wasu ɓangaren yaƙi irin wa, irin Khalid ibn Walid, irin su Al-Bara ibn Malik radiyallahu anhu, wanda shi idan za a je yaƙi Umar ibn Al-Khattab idan yana commanding sojoji da yaƙi sai ya ce, idan kuna so ku yaƙi mutane, in kuna so su musulunta, kada a saka Al-Bara ibn Malik a kansu ya zama commander. Amma na in ana buƙatan an yanke tsammanin shiryar su ana so a aika musu makamin ƙare dangi, yace to commander shine Al-Bara ibn Malik, saboda shi kisa ya iya. Akwai irin mubaraza da ake fitowa yaƙi, wannan ya fito ya tunkari mutum. A yaƙi da aka je san da ya kashe mutum 100 one by one. In wannan ya fito sai ya ce wani musulmi zai fito sai ya fito sai ya kai shi lahira. In wani ya fito sai ya ce wa zai fito sai ya kai shi barzaku da ikon Allah, san da ya kashe mutum 100 a haka. Shi abun da ya iya kawai a ce ga maƙiyin Allah a kashe. Amma in manhajin yin tarbiyya a karantar ne fa, su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Wa jama'ar riwayat, yace haƙiƙa ya tara ruwayoyi a cikin wannan littafi a ƙarƙashin duk tarihin sahabi da ya kawo. Wal ahadith, da kuma hadisai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda yake yabo zuwa ga sahabban. Akwai hadisai da yawa da zai kira wannan sahabin ya yabe shi. Ya kira wancan sahabin ya yabe shi. Dunya da ya yi irin jarraba na talauci da Allah ya masa, irin jarraba a wurin yaƙi da ya samu. Allati sahamat, wanda waɗannan abubuwa su suka zaɓe shi, ma'anan sahama shi ne ƙuri'a. To waɗannan abubuwa ƙarƙashin waɗannan bayin Allah ke kawo su ne ƙuri'un da malam ya aiki da su. Fi ibrazi hadhihi shakhsiyat, wajen ƙoƙarin bayyana zaɓen waɗannan bayin Allah, shakhsiyat ɗin kenan. Allati la mathila laha fi tarikhil insaniyyati, wanda ba a samu kwatankwacinsu ba a tarihin ɗan adam a duk duniya gabaki ɗaya. Ba'ada anbiya'illahi wa rusulihi, bayan annaban Allah da manzanninsa. Ba a yi ɗan adam a duniya mai imani irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ko da sahabin kowane annabi babu kokonto, ba a samu annabin da yake da sahabbai irin yadda annabi Muhammad yake da sahabbai sallallahu alaihi wasallam. Kowane annabi ya zo da irin sahabbansa da suke taimakonsa. Annabi sai ya sunan nasa hawariyawa. To in ka cire annabawan Allah da manzanni, babu wani ɗan adam da ya kai su a tarihin duniya gabaki. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ibn mas'ud radiyallahu an, kamar yadda ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa, wa qad, kamar yadda yake fada a cikin abun da yake fada, yake cewa inna Allah ikhtara li wa ikhtara li ashabi, yace annabin Allah yace Allah ya zabe ni ne zaba mun sahabbaina. Banda wannan yace maganar ibn mas'ud, yace kuma Allah ya halicci duk zukatan mutanen duniya, da ya duba zuciya ta fi kowace tsarki, sai yace wannan ita ce zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inji Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, don haka duk duniya ba ɗan adam mai tsarkin zuciya kamar sa. Bayan nan sai ya zaɓi annabawan Allah, daga baya sai ya sake zaɓen cikin sauran mutane da ba annabawa ba manzanni ba, sai ya duba wanda suka fi kowane jama'a imani, sai ya zaɓe su ya ce wannan su ne sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba wai Allah nuna mun gidan ƴan nan ga ta Allah ya zaɓe su ba, a'a zukatansu yake auna gejin imanin. In ya ga imanin mutum ya kai geji yana da full tank, sai a ce wannan sahabbai ne. Wannan iya da geji sahabi ne. Wannan yana da 304 na tankinsa na imani, sai a ce tabi'i. Wani iya da rabin tanki ya zama mai daga cikin atba'ut tabi'in. Mu da aka duba zaka ga imanin bai wuce kwata ba, yana reserve can ƙasa-ƙasa. Sai ga da zamanin da muka dace, sai Allah ya turo mu zamanin. To mana su da suka zamanance su daman auna imaninsu, Allah ya kai su wannan zamani. Ba wai an yi zaɓe ne kawai haka a yi tafikin ba, a'a gejin zuciyar ake dubawa. Mu da muka zo a wannan zamani, da zamanin da muka dace kenan. Wa qad tabayyana min dirasati hadhihi ash-shakhsiyat as-sifat wal akhlaq, haqiqa ya bayyana a cikin dirasa, darasi a cikin waɗannan bayin Allah, siffofi wal akhlaq, da kuma halaye, allati la tahlu biha, wanda ɗan adam bi ma'ana kawai ba zai iya keɓantuwa daga gare su ba, wanda siffofi da ake buƙatan babu da mutum ya kubuta daga gare su. Wa kanu bi sababiha min khairi ummatin ukhrijat lin-nasi, saboda wannan siffofi da halaye suka zama daga cikin mafi alkhairin al'umma, wanda ukhrijat lin-nasi bi ma'ana aka yi mai aka zaɓe su daga cikin mutane. Aka zaɓe su lin-nasi don mutane su gansu, ba ma daga ciki ba kaɗai, a Allah ya zaɓe mu don mutane su gansu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, lin-nasi shine ba wai an cire ku daga mutane ba, an ciro ku don mutane su gan ku a duniya, ku zama ku abun koyi ne. Wa inna kulla ma yuzkaru li ha'ula'il mi'a min fada'il wa shama'il wa akhlaq yadullu ala anna man lam تذكر أسماؤهم من الصحابة كانوا على نفس النهج وإن كل ما يذكر للدك أبن دأكي أنبتو لهؤلاء المئة نباين الله قداد لي ألتافنا ماذا سبئن دبير ماتا أشرين دبير من فضائل نفل لا دأكي كرامك أتي وانفل لسا كذا وانفل لسا كذا هو نير إرم فل لسا وشمائل دائرن أبوبوا رسوك كيوى يسنرى يوانا أيوكان الخيري وأخلاق دهالاي يدل ينا نوني على أن من لم تذكر أسماؤهم لليني واندبا أنبتسونا ينصبا من الصحابة رجتين صحابي كانوا سنكسن على نفس النهج أكن إرم وانن منهج يرى يوى كاركا دوكا وانن دالي كاريسوني صحابا دائنهن سكا صحيبا جمان دون الله نقوالي كاركي دوك واندبي دونن با نبنزاني بحاكا باني nan ababin misali malan yawaro guda dari duk abin da ka koya na darasi tare da su to wanda ma ba ambace shi ba cikin sahabbai da ikon Allah iya da alkhairi irin na waɗannan din sahabbai sun fi mutun dubu sun fi 2000 ibnu hajar rahimahullah cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yana ishara zuwa ga adadin sahabbai da cewa akwai sahabi daidai wanda ya cika sharadin sahabi sama da mutun 100 wasu sahabban manyan sahabbai ne baka rabanin sunan su ba akwai sahabi dan uwan Umar bin al-Khattab yayi yakin Badr yayi Uhud yayi Tabuka dukkan gazawar da aka je yaji har Badr yayi sunan sa to ga gani dan uwan sa ne kusan gida dai suke uwa dai uba dai suke amma na duk yakin da aka yayi ba yakin da bai je ba amma duk inda aka ce Umar bin al-Khattab kowa sani amma ba san wancan ba me dalili Na'am me dalili to wallahi yace ba a sani ba saboda bayyanuwa wani al'amari na Allah ne a san wane ba a san wane ba wannan wani abu ne na ganin daman Allah ba wayan wani bane yake sa a san shi ko kuma ki sanin wani wannan kawai ganin daman Allah ne yake tafiyar da rayuwar kowa yadda yake so sannan kowanne a cikin su yana kan wannan nahaji wa akhlaqan da halaye wa wari'an da kuma kaskantar da kai wa imanan da imani wa taqwa da taqwa dukkan sauran sahabban da ba ambata maka ba suna kan wannan waltizaman bi kulli ayatin min kitabillah kuma sun lazimci kowace aya a cikin littafin Allah subhanahu unzilat wacce aka saukar da ita duk ayar da aka saukar da littafin Allah da ikon Allah sun rike ta sun yi aiki da ita sahabbai cikin tarbiyyarsu na qur'ani da suka samu na walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba وبما كنتم تدرسون اذا ka duba cikin muqaddima na ad-durr mansur fi tafsir bil ma'thur na imam as-suyuti rahimahullah haka tafsirin fakhr ar-razi na imam ar-razi rahimahullah ya ka sun ka wannan kisas din cewa idan suka zo gaba ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya koya musu ayoyi guda 10 a Qur'ani ba a sace ƙara aya 10 a Qur'anin sai sun haddace su sun san ma'anan su duk umurnin da ke cikin aya 10 sun yi aiki da shi duk hanin da ke cikin aya 10 sun hanu tukunna sai a ce yanzu za a ƙara maka tilawa duk wata aya a Qur'ani babu dama ka wuce gaba har sai ka karanta ka san ma'ananta ka bi dukkan umurni kuma dukkani da ke ciki ka hanu kuma sai an samu shaidu cikin garin Makka da Madina sun ce eh Malam Ahmad ya yi aiki da wannan ayoyi mu shaidu ne sai a ce to yanzu za a ƙara maka tilawa aya kai abu mamaki a ciki saboda su idan kana duba sai ka kaman Qur'anin Allah ne yake tafiya ko yake motsi وبكل صغيرة وكبيرة علموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma dukkan wani karamin abu da babban abu wanda suka sani daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi duk abin da aka ce musu sunna ta inganta ba su da kokonto za su ce sami'na wa ata'na wa inna lanarju ay yuwaffiq Allahul mu'allifa yace lalle muna kauna muna kuma bege da Allah ya datar da wanda ya wallafa wannan littafi wa kenan Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz to muna roƙon Allah Allah ya datar da shi inji wannan malami nasa li yaktuba an adadin akthar min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi rubutu a tarihin wasu mutane ma fiye da sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi muna buƙatar yin wannan rubutu hatta tabi'a idan ka bi halayen su sai kaga akwai darussa dauki Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bai ma shiga daga cikin haqiqatan atba'u tabi'in ba amma duba rayuwarsa idan ka duba darussa da kirawar sai ga hatta su kansu koyi da su ya ishe mu aiki ko mu je kan sahabbai ba darasi ne da zaka yi koyi a rayuwarsa akwai wani lokaci ya zo yana kiyamul layli a dare yana sallan sai yana ta kuka tun daga farkon sallan har ƙarshe. Dalibin sa yana kallon sa, shi bai san dalibin na kallon sa ba. Hankalin dalibin nasa ya tashi mummunan tashi. Yana tunanin me ke faruwa ga malam tun daga farkon dare yana sallah yana kuka har ƙarshen dare. Me ke faruwa da suka yi sallan asuba suka da sai yake tambayan dalibin nasa. Ai afwan, sai dalibin sa ke tambayan sa. Malam me yasa kake ta wannan kuka ne? Sai yace akwai wani mutum da ake ce masa Al-Mu'tasim billah. Mun san shi ko? Wani sarki ne azzalimi da ya ta'azabtar da Imam Ahmad rahimahullah. Sai yace to na tuna irin azabar da Al-Mu'tasim billahi ya mini ne. Azabar da ya masa ya kai level da yasa aka kama Imam Ahmad rahimahullah aka daure shekara tara. Ya kai matsayin da yasa ake masa tsirara ana daura shi a bayan jaki ko doki ana tafiya da shi cikin jama'a. Akan sai ya fito ya karyata lamari a Qur'ani yace ba zai ja da baya ba. Ba gudu ba ja da baya, za mu tabbata akan gaskiya. Ya kai level na shekararsa tara an raba shi da iyalansa, ya shiga cikin halin kakani kayi. Me ke faruwa bayan shekarun sun wuce har aka yi wani level da Allah da kirayewar Al-Mu'tasim billah. Imam Ahmad rahimahullah yana sallah a dare yana sai yake kuka. Da zalimi ya tambaye sai yace ina tuna irin azabar da Al-Mu'tasim billah ya minni. Sai na karanta wata aya a Qur'ani ina qiyamul layli da Allah yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha. Sakamakon mummuna abu shine mummuna irinsa. Sai in tuna mummunan abu da Al-Mu'tasim billah ya minni. Sai nace yanzu Allah zai saka mai da mummuna a filin kiyama irin wanda ya min. Yace sai tausayinsa ya kama ni. Shine nake kuka nake roƙa mar Allah, Allah ya mar afuwa akan wannan abun da ya mini. Yanzu mutum zalunci ɗaya idan ya maka gace yau gashi a filin kiyama ghilazun shidadun ma sun kama shi. Ai murna zaka yi. To amma na wai wanda ya zalunce shi ne yake murna yake kuka yana zubar da hawaye Allah kamar afuwa akan zaluncin da ya mini. Anan wurin bai ishe ka dauki darasi a ciki ba? Bai shiga daga cikin su ba. Amma na ishe mu darasi. Bayan nan idan rubuta tarihi ake hatta a wannan karnuka akwai malamai da aka yi wanda in ka dauki rayuwarsu akwai darussa mai yawan gaske. Akwai malamin da aka yi a cikin jihohinmu nan a cikin North Eastern State din nan ya rayu. Ya zauna a Saudi Arabia, Sheikh Umar Fullati, Muhammad Umar Fullati. Ya karanta a University of Madina. Ya kai level da yake yin darasi a cikin radio da TV na Saudi Arabia dan nan jihohinmu ne. Ya kai matsayin da ya rike jagoranci na wani bangare na Jami'atul Islamiyya. Bayan nan ya kai matsayin da idan muka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna, daga minbari na zuwa gidana dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Akan wannan wurin shi yake bada darasi. A wannan wurin shi yake zama a dausayin aljanna a harami masjidin Nabi yake bada darasi. Amma dan nan wurin ne irin rayuwar da muka yi a waɗannan wurare shine asalin tarihin sa. Tare da dai an haife shi asalin aihuwansa iyan za su je aikin haji da kafa ne suka haife shi akan hanya. Asalin sa babu Fulatani ne. Amma malaman Saudi Arabia suna magana kan zaka ji na cewa shekuna saboda karrama shi da suke yi. Akwai lokacin da Al-Albani rahimahullah yana karantarwa a Jami'atul Islamiyya. Sai aka dambe shi waye dace a bawa jagorancin bada fatawa ga baki daya na al'umma yanzu wanda ya cancanta a ilimi da hali. Da ya daga hannu sai ya ce assalamu alaikum, wanda yafi kowa dacewa shine Sheikh Muhammad Umar Fullati. Dan nan jihohinmu ne, yace shi yafi kowa dacewa a duniya. Wani dan uwa yace dan na faɗa ne, na boye san da yasa aka kira. To, yace muna roƙon Allah ya rubuta, Allah ya bashi ikon ya rubuta fiye ma da tarihin sahabbai, ya ɗauko tarihin tabi'ai ya rubuta atba'ut tabi'ina, kowanne a cikinsu akwai darussa. Sannan yace waffaqahu Allahu, muna roƙon Allah, Allah ya datar da wanda ya rubuta littafin. Wa saddada khutahu, Allah ya daidaita kurakuransa ya fi masa. Wa nafa'a bihi, Allah ya amfanar da shi ayyukan da ya yi. Wa bi amsalihi, da kuma misalai irin nasa shi wanda ya rubuta littafin. Min shababil Islam, daga cikin samarin musulunci. Don wannan bawan Allah saurayi ne wanda ya rubuta littafin, matashi ne ya rubuta. Idan muka dauki Sayyid Sabiq rahimahullah, lokacin da ya rubuta fiqh sunna gaba dai bai kai shekara 20 ba. Don ilimin ba shekaru bane wani lokaci. Mu dauki Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ya dauki yarsa ya ba wa dalibinsa ya aure ta. Ya aure ta. Bayan an daura auren, a dare shi ya saka ta gabe ya kai ta gidan dalibin. Yana zuwa sai mar sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dalibin ya amsa. Sai yace waye ne? Sai yace Sa'idu ne. Dalibin yace ina tunani a duk duniya ban san wani mutum Sa'idu ba saiwa. Sai malami na Sa'id ibn Musayyib. Yace amma sai yace dai bari mu bude, dan bude kofar. Sai turo mun ta dakin, sai yace mun alaika bi taqwallah ga matarka, dan sai koma abinsa. yace gari na waye wa anji ta kaduran je gaban babanta daukan darasi sai tace ijlis tajid ilma sa'idin indi zauna zaka samu ilimin sa'id a wurina yace sai yan zauna gaba gare da sanda ne shekara 11 ina diba ilimi bata karo a ko ina ba kaga wannan ya samu wadaki bayan iyali budurwa aka kawo masa gidansa shekaran sa 11 yace babu inda yaje kullun sai zai da safe ya bude dai bi darasi abun sa ai bayan iyali za a kara ba da wadaki a gaba so Allah ya kara to wannan haka maza suke haka mata ilimi al'amari ne na abinda ake bukata mu saka effort mu yi don Allah Allah zai bamu alladina uzzatin nasi amsaluhum wanda aka daukaka a cikin mutane misalai irin su amin wanda ya rubuta Hassan Ayyub wannan duka iya daga cikin kaskantar da kai na malamai bai ce babban malami Hassan Ayyub ba sai ce kai Hassan Ayyub بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الكتاب غباي قال التافر wannan kuma mukaddima ce ta shi wanda ya rubuta littafi Sa'd Yusuf Abu Aziz Alhamdulillah Rabbil Alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai menene alamin qala fir'aunu wama rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma السماوات والأرض وما بينهما هو العالمين والصلاة والسلام سيراد أمينشي آل المبؤوثي أكن واندا تايد شيئا ما رحمة رحماني للآلمين قتالكي قباكي ديا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نوهك أي كوش رحماني قليمو قباكي ديا سيدنا شغبام محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله da kuma iyalansa wa sahbihi da sahabbansa at-tayyibin da at-tahirin masu tsarki wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da kuma duk wanda ya bi bayan su har zuwa ranar kiyama wa ba'd baya da haka inji shi malam mai rubuta littafi sai yace fa innal kitabata lalle yin rubutu anit tarikhil islami akan tarihin musulunci wa tanqihi marwiyatihi da kuma tsabtace abubuwan da aka ruwaito a tarihin musulunci wa tahqiqi turafihi da kuma kokarin tabbatar da ingancin ababen da suka auku laysa amran yasira yace ba al'amari ne mai sauki ba bai da sauki abu rubutu a duniya kusan babu rubutu mai wahala irin rubutu akan tarihin musulunci saboda al'amari ne da an samu barna ta yi yawa a cikin sa masu munanan aqidu irin aqidin Shi'a da makamantansu sun kirkiro kazafi da makamantansu sun dura cikin tarihin musulunci sun muzanta waɗannan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in idan ba a san tarihin wannan yasa sai kaga hatta wasu daga cikin takaddun sunna an debo tarihi daga cikin takaddun Shi'a da ba a sani ba an rubuta kuma akan sahabbai kuma yana bata sahabba saboda yadda masu kokarin daukaka addinin Allah suke aiki dare da rana masu rusa addinin fa su ma haka suke aiki dare da rana idan ma kai wasa kokarin su yafi naka in kana baccin awa 5 to su ba sa baccin awa 2 ma a rayuwar su don haka yace ba al'amari ne mai sauki ba a tantance me ya inganta me bai inganta ba bai da sauki wat ta'arruf da kuma bijirowa lil khilafat na sabani allati wacce darat bainas sahabatil kiram wanda sabanin yayi ta kai kawo tsakanin sahabbai masu daraja kaji lokaci kaza ce an yi fara tsakanin wani da wani lokaci kaza an yi wani da wani ga irin gazwatul jamal da ya faru tsakanin bangaren Aisha da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ga khawarij da suka zo alladina kharaju an Ali wa Muawiya wa Umar ibn al-As radiyallahu anhum to irin wannan in kana karanta tarihin sai ga karerai sun shigo sun yawa har ma idan kai wasa sai karerai ne saka aibata sahabbai baka sani ba don haka yace wannan da ya shigo din tahataju na da bukatuwa li ilmin rasin zuwa ga ilimi li ilmin rasinin zuwa ga ilimi rasin shine ai almuhkam ilimi da yake tabbatacce wannan tantance in ya bukatar mu samu ilimi tabbatacce in kissa ta zuwa cikin qur'ani mu duba ingancin hanyoyin da ta zo ta tafassara wannan aya idan hadisi yazo ayi takharijin isnadin sa in ya inganta a kawo shi a tarihi in bai inganta ba ajiye shi a gefe wa adabin matin iya da bukatan kuma ladabi wanda yake tabbatacce mai karfi in baka da ladabi sai ka je ka zaki sahabi ko kuma ka zaki to ai sahabi kaza laifi yayi ko kuma yayi kuskure sai ga mutun yana kiran sunan sahabi yadda ka san sunan direban sa yake kira su sahabbai ko kuskure suka yin ana kiran abin da ladabi ake yi ba wai ana musu diban karamar mahaukaciya bane a'a sai ka rika radiyallahu anhum kana magana kana tara musu kasa kana mutunta su sai ya ce to amma na kaza ya ci karo da hadisi ko aya amma karka wayi gari kai tsaye kana magana akan sahabi kana tura mar makaman kare dangi kana rusa shi in kai wasa sai rusa wan ya wuce kansa ya wuce kan ma wanda ya fi daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazaran yace saboda dubi lidkhuli zawaid darra saboda shigowan kararrun abubuwa masu cutarwa akirat wanda suka shiga na duhu safwal haya suka bata hasken rayuwa kalman akirat shine abun da yake mai duhu ya shigo cikin mai haske to wannan duhu na tarihin ya shigo cikin hasken rayuwar sahabbai ya bata wanda duhun nan ya sa an gagara gane hasken rayuwar sahabbai din yanzu shekaru da mun dade muna cewa ai akwai sahabin da ya sha giya akan su aka saukar da me aka saukar da aya ya sha giya ko ko kuma dauko in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sai a ce akan sahabi aka saukar ba fadan wannan tarihin bai inganta ba ko kadan bai ma inganta ba sai a ce a wai sahabi ne yake magana akan sa in ja'akum fasiqun binaba'in sai a jingina zuwa gare shi har wasu na dauka ai wannan sahabin fasiki ne tunda an ce in ja'akum fasiqun alhali kwata kwata tarihin bai inganta ba nasaba shan giya ma da ake gare shi wanda ma bai inganta ba a tarihi ya shigo ne ta wasu akidu da suke kokarin muzanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fa asa'atil adaba sai zama am kaman wannan abubuwa masu muni da suka shigo sun lalata ladabi da ya dace a yi da sahabbai wa hattat min sha'anil a'lam wanda wannan kuma yayi kokarin kawo matsala ko kuma shigo da barna cikin waɗanda suke mai sha'anin wanda suke masu daraja al'alam sune jagororin malamai shi yasa karbo taltafi siru a'lamin nubala al'alam asali sahabbai suke cewa a'lam jagororin malamai kenan wa ghatarra biha ba'dhu ar-ri'a har sashin wasu wanda suke ba su fahimci addini ba sune ar-ri'a wanda kaman ya shigo addini bai gane kan addini mu shi ake cewa suke cewa ri'a sai zama wanda suka shigo addinin ko ba san tarihin musulunci ba an yaudare su da wannan tarihi na muzanta sahabbai din fadallatil afhamu har ya zama fahimtar mutane ta lalace gabaki daya an gagara gane darajar sahabbai balle ma a ba su ita darajar wa zallatil aqdam har ya zama kafafuwa suna gushewa daga inda ya ce su tsaya wa atakadu fi hadha tazwir al-murib har mutane suka aqidantu a cikin wannan abubuwa kararru wanda suke masu sanya kokonto a cikin zuciya hadha yace wannan inji malam wannan litafi kenan laqad raghibat darul fajr lit-turaf haqiqa darul fajr lit-turaf wannan wani kamfanin buga litafi ne sun kaunata daga gare ni idan kalmar ragiba ta zo ta gabanta aka kawo kalma babu aiki da an shine kwadayi sun yi kwadayi daga gare ni in kalmar ragiba ta zo gabanta aka kawo an shine me kiyama wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa zuwan an yake fasar ragiba anan wurin kiyama ne to su darul fajr sun kaunata daga gare ni fi taqdimi suratin haqiqiyatin an hayati sahaba was sahabiyat da na gabatar musu da hoto sura ta gaskiya tabbatacciya na rayuwar sahabbai maza da mata musahamatan minha fi nashril wa'i saboda kokari daga gare su wajen watsa alwa'i ma'anan alwa'i shine abu mai kyau da ya buya dan kokarin watsa abun da yake mai kyau ya buya shine me shine tarihin sahabbai daga gare ni wallafa wannan littafi shine me rijal wa nisa hawla ar-rasul wa ahsastu thaqal al-imana sai nayi ta kokarin auna nauyin wannan kaman amanan da aka dora mini don aiki ne mai wahala a ce in tantance tarihin sahabbai na kawo abun da ya inganta da wanda bai inganta ba sannan wa azmal mas'uliyya da kuma girman mas'uliyya nauyin da aka dora mu dan duk lokacin da aka tsara maka abu na amana irin wannan akwai damuwa a cikin sa mu duba lokacin da aka sa wa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu yayi me jam'ul Qur'an cewa ya da dutse aka dora masa a kayin sa yafi sauki gare shi da a ce tare Qur'ani yana ga aikin bai kai ba, don aiki ne na amana. Wa fauran, da gaggawa ya ce, laja'atu ila Allahi ta'ala, sai na koma zuwa ga Allah. Wa talabtu minhu al-i'anata, na nemi taimakon Allah da gaggawa. In mutum zai aiki irin wannan, ba da dagawa ake ba, kaskantar da kai ake, sai a koma zuwa ga Allah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah cikin Majmu'ul Fatawa ta sai yake cewa, yana kawo wasu matsaloli, yake cewa wani lokaci idan ya zo kan matsalan addini zai buga, ya buga, ya buga don ya samu matsaya a kan shin halal ne ko haram, yace sai ya gagara. Yace sai mun koma zuwa ga Allah, mu tsaya cikin dare, mu yi alwala, mu yi sallah zuwa ga Allah, mu yi sujuda, muna kuka, muna zubar da hawaye. Ya Allah, an samu takafawul adilla, hutona hutona nasosi, mun gagara gane wanne ne ba, wanne ne ba. Allah ba mu mafita, yace tukunna, sai mu ga da ikon Allah, Allah ya yassare mana al'amarin, sai mu samu mafita, sai mu yi aiki da ita. Don haka duk lokacin da al'amari ya kai al'amari na aiki, mutum sai ya gaggawan koma zuwa ga Allah, ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah, sai ya nasara a ciki. Da haka yake cewa me, wa talabtu minhu al-i'anata, sai in nemi taimakon Allah. Wa hawaltu juhudi, nayi kokari na ainihin yi muhawala na kokari na, nayi ainihin tanadi na kokari na, ta hakikar riwayat, wajen haƙƙaƙa ingancin riwayoyi da suka zo a tarihin sahabbai. Wa a'lamu min nafsi, yace ni ina sani a kaina, me, ajizi, gajiyawa ta, ni ban kai nayi ba. Wa taqsiri, da kuma gajartawa, da cewa ne mutum ne mai gajarta al'amura, bayyin abu yadda ya dace. Wannan duka a babin tawadu'u yake faɗa. Shi yasa duk lokacin da aka samu ilimi babu tawadu'u akwai illa, mutum ya gamsar da kansa cewa shi din shi ne. To akwai musifa a ciki. Magabata na kware, Allah ya musu rahama, suna kai matsayin su din su ne, amma ba su da cewa su din su ba ne. Wannan shi ne abin da yake faɗa. Yace wa hasbi anna najita hattu, abinda na sani kawai nawa shine nayi iya kokarin da zan iya yi. Wal kamal aziz, da kuma kokarin yin abu cikakke wanda yake mabuwayi a kokari nawa. Muqina bi qawlil qa'il, abinda muke lullubuwa da shi, kalmar muq shine abinda ake sanya shi bayan an sanya khuffi a kafa. Akwai abinda larabawa sun sanya khuffi sai saka cikin kafa, sai yake cewa muq. So sai yace wannan aiki da isti'ara ne, bi ma'ana an tustamal bi kalma fi gari, ma'ana ha haqiqi. Abinda muke lullubuwa da shi a cikin wannan aiki da za mu yi, tunda mun san mu masu gajartawa ne, masu kuma gajiyayyu ne, za su yi aikin da ba su kai su yi ba. Abinda muke lullubuwa da shi shine bi qawlil qa'il, maganar mai magana. Yace sayabqal khattu ba'di fil kitabi wa tabla al yadu minni fit turabi fa ya laita alladhi yaqra'u kitabi da ali bil khalas min al hisabi. Sai ka wannan magana, yace wannan magana ita ce, ni ma abinda nake faɗa. Abinda wannan ke nufi shine, wani malami yake cewa sayabqal khattu ba'di fil kitabi, zai yi rubutu ne, da ya niyan fara rubutun sai ya tsaya yana tunani, sai ya ce rubutu zai saura, ba'di baya na fil kitabi a littafi. Akwai ran da za a gaya wa duniya na rasu a zo a binne ni, amma za a binne da littafin yana nan a baya, sai ya ce rubutu zai wanzu a baya na. Ni kuma wa tablal yadu minni fitrab, an dulmu ya hannuna a cikin kasa, bi ma'ana hannun da ya rubutun yana can a ƙasa an binne, wataƙila ma ƙwarin ƙasa sun cinye hannun, amma dai abin da hannun ya rubuta gashi nan a duniya ana karantawa. Sai yake tuna wannan magana, sai ya ce fa ya laita alladhi yaqra'u kitabi, ya kai wanda kake karanta littafi na, wayyo Allah na. Da ali ina ma da zaka mun addu'a, ina ma mai karanta littafi na zai mun addu'a, bil khalasi, da na rabauta min al hisabi, a gobe kiyama an za mun hisabi shi. Tunda na san aikin da zan yi akwai gajiyawa tawa ta dan adam, zan mutu na bar duniya a binne hannun da ya rubuta a ƙasa, amma ya littafin yana nan tsakanin al'umma, wata ran a ce kaza gaskiya ne, wata ran a ce kaza kuskure ne. Yace ina ma za ka yi adalci ka roƙa mun cewa in ma na yi kuskure a filin kiyama, in ana hisabi Allah ya sa na tsira, muna roƙa masa Allah in akwai abin da ya na kuskure Allah ya masa afuwa. Allah ya karɓi wannan ababin mujahada ta sa, saboda idan malami ya yi mujahada yayi kuskure iya da lada a cikinsa, kamar yadda hadisi a Bukhari ya zo shi, idan ya dace iya da lada guda biyu, in ya kuskure lada ɗaya. Don haka muna roƙa mar Allah, Allah ya sa ya rabauta a filin kiyama. Wallahu wahdahu min wara'il qasd, yace Allah shi kadai ne a bayan niyyata, niyyar da yasa zan yi wannan aiki Allah kadai nake nufi a cikinsa, ba ni neman ka yabe ni, ban damu da muzantawarka ba, abinda na nufa a cikin aikin shine kawai ina neman Allah ya yarda da ni. Duk aikin da mutum zai a duniya in bai nemi yardar Allah ba ya shiga uku, don in dan adam kake so ka yardar a duniya ba ka saka yardar da shi ba. Yardar Allah, shi yasa Imam Malik rahimahullah ke cewa inna irda'an nasi ghayatun la tudrak yaddar mutane wani abu ne da ake so amma ba a riskarta lokacin da ka gamsar da wani in kai abu a lokacin wani yake ki amma in ka nemi yaddar Allah to kara bauta akwai kisa da Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq garin yake kawo cikin Al-Lamad al-Haya al-Halakatu Tsaniya nasa kisar wasu na nasaba zuwa ga Luqman wa laqad atina Luqman al-hikmata an ishkur lillah wasu kuma jinya zuwa ga wani bawa salihi iya tafiya da shi da ɗansa da jaki sai hau kayin jakin sai dan nasa da binsa a baya haka da suka wuce wasu mutane suka ce ga wani uba mara imani ya hau kayin jaki ya bar ɗansa a baya iya tafiya da kafa kai wannan uban bai da imani da ya ji wannan magana suna wucewa da suka kai wani gaba sai ya sauka a jakin sai ya ce wa dan nasa hau sai dan ya hau yana hawa sai suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani da mara imani ya hau jaki ya bar ubansa da kafa kai dan nan ba imani tare da shi suka kara matsawa gaba sai ya ce wa dan mu hau duka biyu sai suka hau dan ya hau uban ya hau suna da fiya sai suka wuce wasu jama'a suka ce ga wani da uba marasa imani sun hau jaki su biyu za su kashe da suka kara matsawa gaba ya ce yanzu mafita kadai shine mai duka mu sauka mu ja jakin suka sauka suna ja suna wuce wasu jama'a suka ce ga wani uba da da marasa tunani Allah ba su jaki dan su sun ki hawa kansa sai ya ce wa ɗansa to a duniya idan ɗan adam za ka gamsar a duniya baka isa ba kawai abin da za ka yi Allah za ka gamsar lokacin da wannan ya ce a sauka in ka saukanto a lokacin wancan yake lokacin yake so a hau dukkan fiska hudu da za a yi na jaki ai an yi mutum ɗaya ya hau ɗa uba ya zo ya hau su biyu sun hau duk biyu sun hau sun sauka kuma duk an zaga to me nasara shine da za ka yi ka yi don Allah in ka yi don Allah shine nasara in baka yi don Allah ba ka shiga uku. كتبه سعد بن يوسف محمود أبو عزيز وانده يربوط وانده لتافي شيني سعد بن يوسف بن محمود أبو عزيز زامو شكت كم فضائل كرم مكرن تامو تيات انك رنزا إن شاء الله تعالى فضائل الصحابة رضوان الله عليهم فللن صحبي الله يكارا مسيادة باكيد ينسو قال الله تعالى الله يتش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آية تدريش والسابقون الأولون الله يتي وند سكر يقوى الأولون نفرقه من المهاجرين daga cikin mutanen garin Madina mutanen garin Makka wanda suka yi hijira irin su annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa su Abubakar su Umar ibn al-Khattab su Uthman ibn Affan radiyallahu anhum duk waɗannan bayan Allah hijira suka yi ga Dhulbijadain wani multibilonia da ya hijira daga shi sai mai fi kwaya biyu duk dukiyar da ya mallaka duniya aka kwace aka ana hijira da yace babu damuwa ya tsira da imani ya fi wannan dukiya din wal ansar da kuma wanda suke mataimaka sune al-Aws wal Khazraj mutanen garin Madina jama'ar da gabanin zuwan musulunci sun fi kowa ta'addanci a duniya al-Aws wal Khazraj in muna duba adabul arabi an taba yin yaki tsakanin al-Aws wal Khazraj akan koyun kurciya aka yi yakin sama da shekara 50 an kashe mutum dan adam sama da mutum 60 akan bulugarin miya an yi yaki da kashe sama da mutum 100 a duniya bulugarin kada miya wannan da ake kadawa shi yasa gabanin zuwan musulunci ai duk duniya yan ta'adda ne ba imani kwata-kwata kowa yana ga kasawa ne wai yar wannan kabila tana kada miya da bulogarin miya ta ajiye bakin ice yar wannan kabila ta taka bulogarin miyan ya karye aka kashe dan adam mai rai mutum 100 sama da 100 an haifi mutum ana yakin ya tashi ya girma ya yakin shi ma ai hudansa ya yakin kawai abinda ake alfahari da shi ne me al-Aws wal Khazraj a ni dan Aws ne wani dan Khazraj ne da musulunci yazo sai suka zama al-muslimuna al-ansar kawai mataimaka maganan kabila an manta da shi shi yasa idan musulunci yazo maganan kabila gari kaza wannan wajibi ne sai an manta da shi a rike addinin Allah shi yasa sahabbai sun zo ana tambaya wane waye babanka yace wane waye babanka yace wane Salman al-Farisi radiyallahu anhu kace waye babanka yace ana bunul islam ni dan musulunci ne abil islam la aballi siwahu idza iftakharu bi kaysin aw tamimi babana shine musulunci ban da wani uba da ya wuce musulunci in kana alfahari kai dan kainihin babanka kais ne a wannan dan kabilar tamim ne ko tamim ne babansa duk wannan kai ya dama anabunul islam yace ni dan musulunci ne babana musulunci ne to a duniya ba mu da gatar da ya wuce musulunci su daga da musulunci yazo al-ansar kawai ake kiran su maganan aus wal khazraj an manta shi har Allah ke goranta musu a qur'ani wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kuna gabar wuta ne Allah ya tsayarto ku don haka al-muhajirun da kuma al-ansar walladina taba'uhum da wanda ya biyo bayan su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu ankum Allah ya yadda da su warabu anhu kuma su ma sun yadda da Allah anan wurin an kira mutanen muhajirun an kira al-ansar da wannan malaman sunna suka koyi ladabin in an ce Abubakar Siddiq sai ka ce radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab sai ka ce radiyallahu anhu dan me yasa dan Allah ya ce radiyallahu ankum Allah ya yadda da su don haka duk wanda aka kira iya cikin ladabin ilimi mu daina kiran sunan su tsirara duk inda ka kira sahabi in sahabin kake nufi ka ce radiyallahu anhu idan annabin Allah kake nufi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam duk yace al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya in kana neman zabgege tantirin marowaci shine wanda aka ambace ni gaba gare shi bai ce Allah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shine zabgege marowaci don haka kar mu kira shi mu ce Muhammad ayi shiru ko Annabi ayi shiru ko Rasulullah ayi shiru dole sai an ce sallallahu alaihi wasallam ladabi ne na ahlus sunna mu ce sallallahu alaihi wasallam kada mu gaji da yawan fadan kar mu ga fadan ya yawa duk fadan da kai akwai lada a cikin sa duba cikin jala'ul afham fi fadli salati wassalamu ala khairil anam ibn al-qayyim rahimahullah waradu anhu sun yadda da shi to da aka ce walladina taba'uhum bi isanin da wanda ya biyo bayan su da kyautatawa wa da wa kenan wanda ya biyo bayan su eh su mu kenan to yanzu ya halatta a cikin mu wanda ya rasu a ce man radiyallahu anhu malamai suka ce eh bai dace a faɗa ba duk da dai akwai sabanin malamai akai amma na magana aqrabu ila sawab shine bai dace a ce wani malami radiyallahu anhu ba sai dai a ce rahimahullah don su ai Allah huto kai tsaya kira kawai muhajirin wal ansar sai ce radiyallahu anhu amma na mu kuma saka ce walladina taba'uhum bi isanin yanzu anan wurin a duk duniya babu wanda ya yi san wane ne muhusuni sai an je yawma tubulas sarair yanzu kawai zahirin kowa muka sani amma na batinin sa babu wanda ya sani sai Allah da wannan Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah yake cewa sharuɗan karban aiki biyu ne na farko al-ikhlas na biyu mutaba'a mutaba'atu sunna yace mutaba'a na sunna ana iya gani addressin ɗinka a sallanka azuminka yace na farkon ikhlasi yace wannan duk duniya ba wanda ya sai fade shi yace wannan sai Allah sai dai ana ga me alamar ikhlasi amma babu dama a ce wane mukhlisi ne sai dai mun ga alama tare da shi don da ana saukar da wahayi idan Allah ya turo aya a yau sai yace wane mukhlisi ne wane iya cikin wanda suke da isa ne sai mu ce shi ma radiyallahu anhu to wahayin babu shi dan adam zahirin sa muke gani shi batinin sa ba mu sani ba kula da wannan wanda yake malami daga tabi'a itba'u tabi'in sai a ce rahimahumullah ko rahmatullahi alaihim ko kuma alaihim rahmatullah duk wanda aka kira yayi saboda Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman don haka kalmar radiyallahu anhum Allah ya yadda da su ne wajen fasara ne ba wai sai ce Allah ya kara musu yadda amma radiyallahu anhum asali shine Allah ya yadda da su wa a'adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannoni kala kala sai kawo shi a jami'i saboda hadisi ya zo a muslim yace inna fil janna mi'a daraja a cikin aljanna akwai daraja 100 daya tafi na biyu na uku na hudu daraja 100 ne aljanna ta daya tafi ta biyu tafi ta daya ta uku tafi ta biyu ta hudu tafi ta uku haka yake muna roƙon Allah Allah ya ba mu kololuwar tafiyar dausi amma dai mutum aljanna ko wace shiga da ikon Allah ai ta yi amma dai yanzu muna roƙon firdausin tajri tahta hal anhar wanda korama ke gudana karkashin wannan aljanna din khalidina fiha abada in an shiga ciki za a dawwama har abada aljanna ba a shiga a fita wuta ne ake shiga a fita faman zuhziya anin nari wa udkhila aljannata faqad faz nasi ya tabbatar da duk mai imani kwatankwacin kwayar komayya kamar yadda athar yazo cikin musannab na ibnu abi shayba rahimahullah ya tabbatar da cewa duk wanda ke da imani kwayar komayya ba zai dawwama cikin wuta ba da ikon Allah zai fita akwai ran da annabin Allah zai yi wa Allah complain sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka je wuta duk wanda yake ragowar al'ummar ka mai kwatankwacin ƙwayar komayya na imani kaza kulo kawo aljanna sai ya je ya tsuntsunto waɗanda suke cikin wuta sauran ya kawo aljanna hankalin sa yake kwanciya aljanna amma duk shigan da hankalin sa baya kwanciya mu ne damuwar sa sai ran da ya san al'ummar sa kowa ya dawo aljanna sai hankalin sa ya kwanta sallallahu alaihi wasallam saboda yana son mu fiye da yadda muke son kanmu iya jin tausayin mu fiye da yadda muke jin tausayin kanmu shi yasa duk abin da aka ce sunna ta karantar babu tsanani a ciki don wanda yake mai sunnar iya jin tausayin mu fiye da yadda muke jin tausayin kanmu kuma iya son mu fiye da yadda muke son kanmu ga hadisi a Bukhari yace ni da kuka mutun ne kunna wuta a ci balbal kuna kokarin kwari suna kokarin sai sun fara cikin a ci balbal din yana kore su yace to ni da ku haka muke kuna cewa wutan nan sai kun shiga ni kuma nace a a ina tankade ku kuma kuna kokarin shiga cikin wuta sallallahu alaihi wasallam dalika alfawz alazim wannan rabo ne wanda yake mai girma muna roƙon Allah Allah ya bamu aljanna dan adam ni'ima ta kare ya je filin kiyama ya shiga cikin jama'a da za ce musu udkhulu habi salam ran da ga mutum wannan magana wahala duk ta kare a duniya mutum ya gama rabauta Allah ya samu a cikin wannan bayin Allah ladabin da muke koya cikin wannan aya na farko sahabbai Allah ya yarda da su radiyallahu anhum nabi wanda ya biyo bayan su da ihsani Allah ya yarda da shi dan yanzu zaki muke gani batini sai Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin qalbun salimun la ya'lamuhu illa Allah haka duk wanda yake magabaci na kware malami da ya bar duniya sai mu roki Allah mu ce rahmatullahi alayhi wa rahimahullahu wanda kuma yake raye muke amfanuwa da shi mai cewa hafizahullahu Allah ya kare shi saboda dan adam kullun a rayuwa iya daga cikin sunnar da aka manta shine daliban ilimi ba su yi wa wanda suke karantar da su addu'a Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ya kawo cikin mi'atu fa'ida nasa yace Ibn Sallam rahimahullahu yace na farko addu'a yake ya Allah Allah karka nuna mini wunin da a duniya zan wune rana ta fito da fadi ban yi addu'a ga duk mutumin da ya koya mun harfi daya addinin Allah ba roƙon Allah yake kada Allah ya nuna masa wannan wunin don haka idan yana addu'a addu'an farko shine zai fara gabatar da ya Allah duk wanda ya amfani da ni a ilimin addinin Allah Allah ka kare masa imaninsa ba jama'ar da shedan ke kawo ziyara irin malamai shi wajibi ne mutanen da ke amfanar da mu suke karantar da mu mu rika roƙa musu Allah Allah ya tabbatar da imaninsu akan gaskiya saboda innamal a'malu bil khawatin dan adam ba farkon ba ƙarshen hadisi ne a Bukhari sai mu rika musu addu'a Allah ya kare musu imaninsu Allah ya tunkuɗe musu sharrin shedan kuma bayan nan ya riga cikin ladabin ilimi dalibai su daina damuwa da malam wani yayi kuskure kaza a duk malaman da ke karantar da mu ba ma'asumai bane suna kuskure in malaman da ke karantar da mu suka yi kuskure ka je gaban malamin ka ce akarmaka Allah kaza kuskure ne shi kuma malamin wajibi ne ya saurare ka ya karbi wannan gyaran ya aiki da shi kar dalibai su koyi ladabin cewa eh bari mu yi gulman malam wani wuri kaza malam sai ga daliban ilimi an zauna yadda kasan su suke malaman su yi sabi wannan kuskure ne kuskuren malamai kuma shine karban nasiha yana karanci a cikin malamai mafiya yawa akwai waɗanda Allah ya musu baiwa da wannan Allah ya waita mana irin su wanda ke da matsalan Allah ya bamu ikon gyarawa dalibai su rika zuwa suna yi malaman su nasiha imam ba wanda zaka je gaban sa duniya kai ka tuba ga yayi kuskure sau da yawa a rayuwa ba Imam An-Nawawi rahimahullahi yana magana akan ladabin daliban ilimi yace a rayuwar lokacin da muke neman ilimi muke zuwa majalis na neman ilimi yace in gari yayi zamu cire kudi a aliyyanmu sai mu bada sadaka fi sabilillah sai mu rika tawassuli muna roƙon Allah mun yi wannan sadaka ne ya Allah don kasa idan malaman da ke karantar da mu sun yi kuskure Allah kasa kada mu ga kuskurensu kawai addu'ar da suke kenan in ma sun yi kuskure Allah karka ba mu ikon kallon kuskura saboda idan mai karantar da kai darajarsa ta faɗi to ilimin darajar ya faɗi ne ga baki daya to abinda bai sa darajar ilimi na Qur'ani da hadisi da ake ba su ya faɗi to gara ba ka gan shi ba magabata sadaka suke barwa kada ma su ga kuskuren wanda suke karantar da su babu wanda bai yin kuskure kuma wajibi ne dole malamai kuma ya kokarin gyarawa wajen nufan Allah da kuma kusantan Allah da kuma nisanta duk abin da zai bata imani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala ikhtarani Allah mai girma da daukaka ya zabe ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam واختار لي اصحابا كما يا ذا من صحابينا ني دين زابانا ياي صحابينا ما زابا من سو ياي با واي كوي هكا كوي يتي wannan jama'ar daga can ku bi shi ba ba haka yi ba a bi akai aka zaba dai bayan daya فجعل لي منكم وزراء سيسجامن daga cikin su wasu wazirai ne gare ni
wani yana matsayin sakatare na wani minista zan tura gari kaza isar da addinin Allah ga irin Ja'far ibn Abi Talib da yaje Habashi ya zauna radiyallahu anhu to haka ya sanya mun su suna taimaka mun wurin ayyukan addini wa ansaran kuma mataimaka na ne hatta a filin yaki da kuma kowane bangare ko ba koyayi in bai dami cin da zai bashi da samu sahabin da zai ce a bani shin jin ciyar da shi da ikon Allah wa asharan kuma ya sanya mun su suka zama surkane gare ni Abubakar Umar radiyallahu anhuma ya auri ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam yar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ita cewa Aisha radiyallahu anha yar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ita cewa Hafsa radiyallahu anha sannan Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya aurar musu ƴaƴansa Uthman ibn Affan an bashi wa Umm Kulthum da Ruqayya wadannan guda biyun shi kadai ya aure su da wannan ake markirari da Zunnuraini ma'aboci haske guda biyu bayan wannan kuma akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aure yarsa Fatima radiyallahu anha ai kaga sun zama me sirkanansa biyu daga cikin manyan sahabban shi ya aure ƴaƴansu biyu daga cikin kananan shi ya ba su ƴaƴa saboda auratayya na sa dankon zumunci mai ƙarfi tsakanin al'umma kuma wannan yana da kyau tsakanin ahlus sunna rika kokari wannan akarbakallahi duba yar akarbakallahi haka wannan insha Allah yana sa matsala ta rika karanci tsakanin ahlus sunna faman sabbahum yace duk wanda ya zage su gashi la tana zuwa da zafi fa alayhi la'natullahi Allah ya tsine masa albarka wal mala'ika kuma mala'iku ma la'anta su ya tabbata akayin sa wan nas ajma'in da kuma duk mutanen duniya la'anta su ya tabbata akan wanda ya zage sahabi wannan magana ai da zafi take to amma na dai in ka duba halayen su da bin Allah su ya kai duk wanda ya zage su da ma'amar wannan la'anta mun san fa yana son mu fiye da yadda muke son kanmu iya jin tausayin mu fiye da tausayin kanmu amma yake wannan tsinuwa akayin mutum ai laifinsa ne ya kai haka mutanen da suka karfafa ka suka taimake ka akan addinin Allah wani dan adam yadda ka san shi yake musu sabi a sai Abubakar ya kwace fiyin Aisha radiyallahu anha bayan annabi ya bar duniya sanan haka zaka ji ana maganganun wani bai da aiki wai sai dai nemo laifinsa habbai a duniya shi aikin sa kawai wani laifi suka yi ai Allah ce mana tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba wanda zai tsaya da kai filin kiyama ya maka tambaya akan Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali radiyallahu anhu la yuqbalu minhu yawmal qiyama gobe kiyama ya sani ba za a karba daga gare shi ba sarafun aikin sa na nafila idan ya salla nafila Allah baya so azumin litinin alhamis Allah baya so sallarsa ta nafila Allah baya so wala adl kuma Allah bai karban aikin sa na farilla sallan azhar la'asar magriba isha asuba azumin sa na farilla aikin hajjin sa duk Allah baya so idan yana zagin sahabi wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala an-nujum amanatun lis-sama'i fa idha dhahabat an-nujum atat sama'a ma tu'at wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يؤدون wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wannan al-kunyarsa ne asalin sunansa shine wa Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu shine asalin sunansa Abu Musa al-Ash'ari al-kunya ce Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal lalle annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yace an-nujum taurari da muke gani a sama amanatun aminta ne lissama ga sama ma'anan wannan shine matukar taurari suna nan a sansanin sama kana daga ido ka kalle su to da ikon Allah sama za ta tabbata ba abin da zai faru da ita ran da ka daga ido kaga babu tauraro ranan shine idhas sama'un fatarat bala'i ya tabbata kenan to wannan taurarin da kake gani sune garantin eh duniya da sauran kwanaki amma ran da aka ce babu tauraro a sama to al'amarin sama Allah zai wargaza shi duk wannan sharan fage ne gabanin azokan dan adam bayan nan yace fa idza zahabatin nujum idan aka ce taurari sun kare a sama babu su baka gansu ba atas samaa ma tuat zai zo wa sama abin da ake alkawarta mata dirka ki al'amarinta da Allah zai idza samaa'un shaqqat idza samaa'un fatarat to wannan alkawarin ya tabbata ke randa aka ce babu tauraro dai kenan wa ana amanatun li ashabi ni kuma yace aminta ne daga sahabbaina daga ina yace daga fitina da kuma ridda da kuma samun matsala na zuciya na fatawa daga fitina da ikon Allah duk abin da zo na fitina ina tunkuɗe musu ridda kuma da ikon Allah ina cikin su duk wanda ya ridda za a dawo da shi. Na uku kuma sabanin fahimta, idan suka tambaye ni zan ba su amsar abin da ya dame su. Idan bani nan kuma idan ban sani ba Allah zai turo amsar ya gaya musu amsar. Yas'alunaka madha yunfiqun. Yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka anis sa'ah. Yas'alunaka anil ahilla. Yas'alunaka madha yunfiqun. Duk yas'alunaka yas'alunaka. Tambaya ake mar bai da amsa saboda shi dan gatan Allah ne sai Allah ya turo amsa. Ai kaga sun samu aminta. Kayi tambaya babu amsa sai Allah ya turo mala'ika da aya ga sakon amsar ka, me kake nema da ya wuce wannan? Wani ma a kira sunan sa qarara falan ma kaza zaidun min hawatarar zawajnaka ha. Har ma wani ma a rada mar suna a Qur'ani wallazi ja'a bisidqi wa saddaka bihi. Duk wannan ai aminta ne gare su. Ran daga barin sa duniya idan sabani ya zo to babu wanda za a kai wa al'amarin ya ce to bari mu jira wahayi. Amma yana raye duk abin da ya faru in yayi hukunci dole kowa ya karba. Amma da ya bar duniya wannan sahabi yana ji shi ma ya fahimci ilimi, wani na jin shi ma ya fahimci ilimi, daga wannan sai sabani ya fara faruwa tsakanin su. Da haka yace su kansu sahabbai rayuwa ta tsakanin su alkhairi ne. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. In na bar duniya zai zo wa sahabbai na abin da ake alkawarta musu. Wa ashabi amanatun li ummati. Sahabbai na kuma aminta ne ga al'ummata, nutsuwa ne daga sharri daga fitina ga wannan al'umma din. Fa idza dhahaba ashabi, ran da aka ce sahabbaina sun bar duniya, ata ummati ma yu'aduna, abinda ake alkawartawa al'ummata na bala'i da musifa da fitina ya auku kenan babu kokonto. Wannan hadisi Imam Muslim Allah ya masa rahama shi ya kawo shi. Ashe wannan bayan Allah rayuwarsu a ciki alkhairi ne gare mu. Hadisi na farko kuma Imam al-Hakim Allah ya masa rahama shi ya kawo shi, Imam Az-Zahabi rahimahullah ya masa muwafaqa wajen inganta hadisi din. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi tsara cewa, ashe kenan rasulun sahabba ya zama mana musifa. Sahabi na karshe da ya bar duniya yayi sunansa wane ne? Sahabi akhiru mautin bil madina, sahabin da ya bar rasulun karshe a Madina. Wasu sun ce Anas, wasu kuma sun ce me, wasu kuma sun ce wa Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi. Wannan ku zai yace magana da tafi inganci. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi shine akhiru mautin bil Madina. Hijira na da shekara 70 kai sahabi na karshe ya bar ya rasu a garin Madina. Sahabi na karshe kuma a duniya ya bar duniya hijira na da shekara 110 chif bin Wafila shine sahabin karshe. Ran da aka tona kasa aka binne shi a duk duniya ba sahabin da ya saura. Sahabbai duk sun kare shi. Gabannin nan akwai dabda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, hadisi ya zo cikin sahih Muslim. Yayi sallan asuba sai ya juye ce wa sahabbansa, bayan shekara 100 daga yau in shekara 100 ta cika a duk duniya babu wanda zai saura bayan kasa a cikin ku. A lokacin da yake magana hijira na da shekara 10, lokacin da shekara 100 ya cika chif sahabi na karshe ta tara kayansa ya bar duniya ya koma barzaku, daga nan zai wuce wajen Allah. Shikenan al'amarin sahabbai ya kare, nasu ta kare. Sai kuma tabi'ai, atba'u tabi'ina, haka yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ana kokonto biyu yace ko uku, mu dai kafa zo kanmu za a kira yaluna kaman sau 14 ko sama da haka. Don haka yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi cikin hadisi da Ibn Abi Shayba ya kawo cikin Musannaf nasa rahimahullah. Sannan kuma Imam Al-Adwi hafizahullah ya kawo cikin Rawdatul Muhibbin shafi na 9, manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani. Ina ga wannan akwai kalmar ma a wurin da ya fita a hadisin. Asalin hadisin na ga ya kawo ma'ana din. Ma tazaluna, la tazaluna bi khairin, la koma. Daga baya insha Allah ta'ala a ƙara komawa zuwa ga asalin Musannaf na Ibn Abi Shayba don tabbatarwa. Amma na abinda nake tuna akwai kalma gabanin tazalunan nan. Ba za ku gushe ba da alkhairi ma dama fikum, matukar wanda ke da Musannaf na Ibn Abi Shayba rahimahullah yana iya koma ya duba ko? ba za ku gushe da alkhairi ba ma dama fikum matukar akwai a cikin ku man ra'ani wanda ya ganni in dai akwai wanda ya ganni yana cikin ku to da ikon Allah kuna kan alkhairi wa sahabani kuma ya sahibance ni wallahi na rantsa da Allah la tazaluna bi khairin ba za ku gushe ma cikin alkhairi ba ma dama fikum matukar a cikin ku akwai man ra'ani wanda ya ga wanda ya ganni sune tabi'ai sahabbai in suna cikin kuna cikin alkhairi alkhairi ba zai gushe ba to ba su kadai ba wanda ya ga wanda ya ganni ma ba zai gushe cikin alkhairi ba wa sahaba man sahabani ya sahibanci wanda ya sahibance ni ashe tabi'ai ma da ikon Allah su ma akwai burbudin alkhairi mai yawan gaskiya a cikin su alkhairi ne wanda yake mai girma tare da su bayan sahabbai babu jama'a masu alkhairi kamar su bayan su kuma babu masu alkhairi kamar atba'ut tabi'ina duk zamanin yana wucewa ne alkhairin na raguwa zamani na wucewa alkhairi na raguwa Abu Huraira radiyallahu anhu wata ran yayi wata magana yayi da sallan asuba da ya auna tabi'ai ga irin halayen su sai ya kwatanta da sahabbai sai ya ga ba zai yi a kwatanta ba tare da fa tabi'an ayyukan su fa a cikin su fa ayyukan da shi yake gani yake ga basu kai sahabban ba a cikin zamani irin namu da kira samu dan adam mai kwatanta wannan bayan yayi da sallah sai ya tagumi haka ya kama kayin sa aka tambaye shi me yake faruwa sai ya ce ya kwatanta sahabbai da suka yi rayuwa da su ne da tabi'ai da ke zuwa yace sai ya ga zahaban nasu wa baqiya nas mutane sun riga sun wuce wanda suke zuwa yanzu yace nas su ba mutane kuma su ba mutane ba su ba za ka ce musu mutane ba kuma ba za ka ce ba mutane ba ne wato mutum kenan yace idan na kwatanta da sahabbai sai na ga kaman ba mutane bane yanzu nake cikin su na duba yadda na rayuwa da wadancan da kuma wanda suke zuwa yanzu yace sai in ga masu zuwan nas ne ba su kai ce musu annasu ba wadancan su ne hakikanin annasu to mu kuma idan ya zo wannan zamanin me zai fada wa kana ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda asali ya zo cikin ainihin musnad na imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya zo cikin ainihin littafi na imamu tabarani ya zo cikin littafi na imamu al-bazzar Allah ya musu rahama yace annallahu azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka nazara fi qulubil ibad yayi dubi zuwa ga zukatan bayinsa fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad sai ga zuciyar muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi ita ce mafi alkhairin zuciyar bayi ga baki daya duniya wastafahu li nafsihi sai Allah ya zabe shi don kansa Allah ya zabi wannan shine manzona da zan aiko a ƙarshen duniya dan zabi Allah yake Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi so a manzannin zabe yayi wa buta'athahu bi risalatihi sai ya aiko shi dan isar da sako ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas thumma nazara fi qulubil ibad sai dubi zuwa ga zukatan bayi fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad sai ga zukatan sahabban muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare su kuma radiyallahu anhum su suka fi dukkan zukatan bayin Allah a duniya tsarki fa ja'alahum wizra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku ne wakilai ministoci sakatarori jama'ar annabi na tsira da amincin Allah sabbata gare shi yuqatiluna an dinihi suna yin yaki dan tunkudewa daga addinin Allah dan kokarin tunkuda mutane daga addinin Allah suke kokarin yaki wallahi alazim mutun ya duba tarihin su a babin yaki zai san akwai abin mamaki dauki irin Ja'far ibn Abi Talib dauki irin Abu Talha ka duba radiyallahu anhum ka duba irin abin da suka yi a rayuwa sun tsufa a cikin su akwai wanda za a ji yaki ba zai tafi a raka ba sa ba a keken guraguwa ke tura shi amma duk da haka sai ya ji shi aka ce ai Allah ya ce infiru khifafan wa thiqalan ai kana daga cikin kai masu rauni yace ai Allah bai ce banda gurgu ba sa'id ibn musayyib rahimahullah idan sa dai ne makan ce dai yake kallo za a ji yaki yace shi ma da shi za a ji aka ce Allah ya ce infiru khifafan wa thiqalan wajahidu kai baka daga cikin su yace sai ran da Allah ya ce banda mai ido daya in babu ai da yace banda mai ido daya ba zan zauna a gida ba su suke yaki dan tunkudewa daga addinin Allah Annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya fita yaki da aka yi gaswa isheshiya yaki kusan 20 da yan kai sariya kuma akwai wanda yake tura wanda bai ciki adadin wasu ana kaiwa zuwa ga 70 malamai sun yi sabani mu duba cikin fiqhu siyara fa ma ra'ahu almuslimuna hasanan abunda musulmai suka yi ijma'i suka kalle shi cewa mai kyawu ne fa huwa indallahi hasan to a wurin Allah hasan ne ainihin matakai na shari'a na farko qur'ani na biyu sunna na uku me ijma'i idan malaman musulunci suka yi tarayya akan wani abu a duniya to da ikon Allah haka ya tabbata amma na ba a cewa kaza ijma'i ne sai duk malamai masu ilimi masu tsoron Allah a zahiri masu kaucewa sarrai sun yi tarayya kan al'amari da wannan yake cewa al'amarin sunansa ijma'i amma idan aka samu 20 sun ce biyu sun saba biyun da suka saba kuma an san bayin Allah na kwarai ne ba su da sarrai to ba dama a ce wannan abun ijma'i ne Imam Shafi'i rahimahullah yana nuna mana wajibcin bin ijma'i da kalmar da Allah ke cewa wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira Imam Abu Hanifa rahimahullah da Imam Ahmad rahimahullah suna kafa hujjan ijma'i da wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ma'anan wasata bi ma'ana al-umma zababbiya wasata shine kuntum ummatan min ghayri tafridin wala ifrat ku al'umma ce wacce kuke tsakatsakiya ba ku wuce gona da iri ba sannan ba ku gagara isa inda aka ce ku isa ba shine wasata zababbiya hafizu ala salawati wasalatil wusta suka ce da kalman wasata da wusta an yi ishtiqaqi daga kalman wasat ne zababbe ba wai kawai na tsakiya ba eh na tsakiya amma na ya zama a tsakiya saboda bai wuce gona da iri ba bai kuma gagara isa inda aka ce ya isa ba so da haka duk abin da musulmai a duniya suka yi tarayya suka ce mai kyau ne fa huwa indallahi hasan auran Allah ma mai kyau ne wa ma ra'ahu almuslimuna sayyi'an abinda musulmai suka ganshi mai muni fa huwa indallahi sayyi auran Allah ma mai muni ne babin ijma'i kenan wannan da ikon Allah har zuwa lokacin da masu imani za su kare duk al'amarin da musulmai suka yi tarayya a duniya a kayansa suka ce sun yi ijma'i hukuncin sa kaza ne to auran Allah haka yake babu dama al'ummar ta yi ijma'i akan bata wannan shine gatan da Allah ya mana babu dama duk duniya al'umma ta duwa kan bata ba zai yiwu ba akwai dai karshen duniya da za yi tashin kiyama akan yan iska Allah zai tashin kiyama hadisi yazo a muslim ba za yi kiyama ba hatta la yuqal la ilaha la ilaha ala wajhil ardi wa fi riwayatin Allahu akbar annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce ba za yi kiyama ba sai an waye gari duk duniya ba mai cewa la ilaha illallah ko kuma duk duniya babu mai cewa Allahu akbar lokacin shine daidai lokacin da za yi kiyama ai lokacin musifa ne muna roƙon Allah Allah kada yana mana wannan lokaci din Allah kuma ya kare mu daga sharrin lokaci din ina ga akai gaba ko zuwa ina kenan zuwa kan Imam Hassan al-Basri to wannan din bayanin yana da dan tsawo ne in ana so a shiga kuma a shiga ina gan akwai tambaya na fi sha'awan ayin don nan din akwai bayani akwai kissar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dake bukatan sharha ina so da wannan din zuwa maganar Imam Hassan al-Basri rahimahullah mu tafi kai har zuwa kan tahrimu sabbis sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in a karatu na gaba da ikon Allah saboda zai fi rabuwa biyu
muna fatan ubangiji tabaraka wataala ya yi malamin sadiya da alkhairi kuma ya sanya wannan cikin mizanin sa a tambaya ta farko suna tambaya na kan cewa malam menene gaskiyar maganan da ake cewa sahabi na karshe da ya koma zuwa ga Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Huraira Allah ya kara masa hidaya gaskiyar wannan magana take
to assalamu alaikum warahmatullahi ya wannan tarihi abinda malamai ke faɗa bai inganta ba dalili shine Abu Huraira radiyallahu anhu barin sa duniya kusan hijira na da shekara ma 60 ne dan shi da kansa lokacin da musibu suka fara yawa a duniya yake cewa Allahumma la tudrikni sana 60 Allah kada ka sa ni riski ma shekara ta 60 bayan hijira wannan azar ya zo Fathul Bari na Ibn Hajar rahimahullah shi da kansa yake addu'a kuma da ikon Allah a lokacin bai ma cika 60 daidai ba Allah ya dauki rayuwarsa bayan wannan daga cikin abin da ke nuna cewa ba shine na karshe ba sahabban da suka mar sallah suka raka shi zuwa ga makabarta akwai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu akwai Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu al-Walid ibn Uqba shi ya mar sallah radiyallahu anhu ai wadannan a matsayin sahabbai ne So kula da wannan ai ba zai zama kenan shi ne na ƙarshe tun daga sahabbai sun kai shi zuwa ga makabarta. Bayan ya rasu ya bar duniya akwai sahabbai da yawa a cikin duniya din. Don haka wannan tarihi malamai suka ce bai tabbata ba. Wallahu a'lam.
Tambaya ta ta biyu, menene ingancin maganar da ake bada bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta alkhairi ce a gare ku kuma mutuwa ta ma alkhairi ce gare ku?
To, rayuwarsa na san ya ce alkhairi ne, mutuwarsa ban ga hadisi ba, wallahu alam. In akwai wanda ke da hadisi sai ba mu, ni ban sani ba gaskiya. Akwai wanda ke da hadisi ya ce mutuwarsa alkhairi ne? Ni ban sani ba, wallahu alam. Na san dai ya ce rayuwarsa alkhairi ne, amma mutuwar ban sani ba. In ban sani ba bai zama babu fa a duniya. Yawa haka nake nufi, bai zama babu ba, ni dai ban sani ba ne. Wallahu alam.
In ba na manta ba, a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Da'ifa ne ko? Lallai ya yi magana kan wannan kuma ya yi wace kalli da wannan magana ɗin sosai, saboda wasu daga cikin malamai sun kawo wannan cikin tafsiransu. Saboda haka magana ne wanda ke ciki tana da matsala sosai, babu ta inda za a yi mutuwar manzon Allah ta zama alkhairi, dan da alkhairi ne da ba sai bakin ciki wanda ya mutu. Malam, menene sunan sahabin nan dan uwan Umar dan Khattabi?
Insha Allah ta'ala za a zo a karanta shi a nan a hankali. Da ba ni da niyan faɗan sunansa, ba ma ki barin gaya ma namban sunan kawai. Insha Allah ta'ala kai ka duba ko? Yawwa, insha Allah ba ni da za ban yi sha'awan faɗan sunan ba. Insha Allah ta'ala ka duba, shi ne sahabi na 49, Zaid ibn al-Khattab ne sunan. Dan uwansa ne na jini, kuma shi ma Ibn al-Khattab ne, kuma duk ya kukuka yayi a musulunci. Kusan ma ana ganin yakin da yaje yafi wanda shi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaje shi, amma ba a san shi ba saboda ganin daman Allah. Shi ne 49, ana zuwa kansa da ikon Allah. Tayyib.